الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهك بيبا كوجا مها تنبيا نكيدا كوجا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin neman hanyar magance yawan mace-macen aure a wannan shirin, wanda kuma zai kasance na ƙarshe a batutuwa da muka bibiya wannan shekara da nufin inganta zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa. Wakili Halima Abdulra'ub da ta jagoranci tattaunawar ta tambayi Maryam Lemu tasirin irin kusa-kusan da suka shirya domin ma'aurata da masu shirin aure, sai ta bayyana cewa
alhamdulillah din response na mutane tunda muka yi launching course din na 8 ga watan nan, mutane duk duniya suna ta dauka course din, kuma Allah ya ba mu wisdom where muna cikin generation da mutane za su iya shiga makaranta ba sai sun bar ɗakin su ba don wayan nan din internet. Duk din mutane ba sa using din shi yadda ya kamata din ya zama abun karuwa, instead yana rage mu, yana diluting din mu, yana rage mana addinin da al'adar mu, but shi yasa na yin shi online, so mutane duk inda suke a duniya za su iya dauki course din nan. Kuma idan wani ya ce ban da kuɗin da zan iya ɗauka course din, mun gode wa Allah mutane na ta using din wannan sadakatun jariya din, so sai kiga su ce ina sa in sponsor mutane 5 mutane 10 course din na maryamlemu.com. kuma wanda ke ɗauka course din yanzu su ma suna ba mu feedback, akwai personality test da za ka ɗauka da zai taimake ka ka fi sanin kanka, kuma idan kai kana wanda za ka aura, ina kokari in ce mutane ku ɗauka tare, ita da wanda suke son ta aura ku ɗauka tare don kuna same page, don za ku iya samu kun kuka ɗauki personality test ku iya taimake ku ku fi sanin kanku, sai ku gwada wa juna, kinga zai taimake su sanin kansu kafin ma su shiga aure. Idan akwai abin da kuke zai dame ka ko kana da tambaya a kanka, tambaya tun kafin ka shiga aure, kar ka ce bayan kayi aure ne za ka fara duk wannan. So duk bincike komai da ya kamata, duk abin da za ku tambayi juna, abin da ya kamata ku sani kan juna kafin ku ce zan shiga aure, har batun ci gaba da karatu ne, yara nawa kuke son ku haifa, ya za ku raba kuɗi, tun da dai musulunci shi ne ya kamata ya biya komai dai na kula da yara, kula da matan da sauransu. Amma kin ga yanzu aure da yawa mata na dauki nauyin da bai kamata su dauka ba, kuma bai kamata ba in ba abin da kuka shirya da juna kafin ku yi aure ba ne. So duk abubuwan nan na cikin abin da ya kamata ku yi discussing kafin ku shiga aure, so da kada da na sai ne ɗan sani ya kama ku. Duk kuma wanda yake jin saurare mu yanzu da yake son ya yi sponsoring wani, a aika mun message ta Facebook ne ko Instagram ne Maryam Lemu official, in kuma email suke son su aika mun maryamlemu@gmail.com shi ke nan.
Masha Allah ya sa albarka. Barka malama Maryam, ta yi magana akan yadda iyaye ma suke zaman doya da manja tsakaninsu a zaman aure, to yara za su tashi su ga abin da suke su ma su kawo ƴaƴa duniya su a ci gaba a wannan turban da daman aka dora su. Ko za ka iya mana ɗan tsokaci akan iyaye ko zuba jari akan abin da zai taimaka wa mutane zaman aure?
Wato maganar rashin alayyar iyaye tun farko, ai ba su ma da ilimin ne mafi yawan, kuma abin da ya fara sauka a musulunci shi da ikra, tukuna shi ne ya fara sauka a musulunci yi karatu. Saboda haka ke zanya a jawabin da na yi da ya gabata, na ce to iyayen su ne ke da muhimmanci su kansu su shiga wannan kwasa-kwasa, su kansu su nemi wannan ilimi, da ilimi wani tabkecen kekure wanda yake ya fi girman duniya. Sai ya ka ba da iya girma ka ce ai kai ka san komai, yana cin tafiya ne da cigaban al'umma da cigaba da rayuwar zamani, a koyaushe ilimi na bunƙasa. Saboda haka yana da muhimmanci iyaye su baza ba su nemi ilimi tukunna, kamar su tunanin cewa ai za su ba ƴaƴan nasu tarbiya ko za su ba ƴaƴan nasu ilimi ko ba su za su ba ƴaƴan nasu halayya, inda ake baro su kenan. Duk gini wanda yake foundation din shi na tubalin toka ne, bayan da za a yi gina hanyar ginin bere a sama da shi, saboda dai inda muke faduwa kenan tun farko, iyayen kansu tun farko ana zama ne kawai na al'ada, ba wai zama ne na addini ba. To saboda haka su tashi tsaye su nemi ilimi, idan suka tashi suka nemi ilimi za su fahimci inda suka bar hanya ɗin a baya, sannan sai su koma wurin su yi gyara, su yi jadawali, su tsaftace yadda abubuwa suke, kuma su zan cewa suna da nauyi a matsayin su na shugabanni, shugabanni na shekaru, shugabanni na komai, suna da nauyi, su ya kamata su shiga gaba wajen tsaftace tarbiyya wadda take tattare da al'ummarmu. Kuma tarbiyya ta tsaftace ta da farawa ne daga gyara zamantakewar aure, saboda shi aure shi ne rumfa wadda ita take canza su al'ummomi suke fitowa rayuwa su ba zama cikin duniya su je su ci kansu su je a ci gaba da wasu abunan duk wata hulɗa da ka gani a duniya mu'amala ce ta kasuwanci mu'amala ce ta shugabanci ko ta siyasa mu'amala ce ta neman ilimi mu'amala ce ta tafiye-tafiye ko ma menene ta da mu tushen ta daga aure ne lafiyar aure da halayyar iyaye da halayyar turbai wanda aka sanya matsaurata ita ce take gina nagartar irin tsarin fannin cigaba wanda al'umma za su tunkara a rayuwarsu saboda haka yana da muhimmanci kware-kware da gaske a koyaushe su kansu iyayen su kuna su ya kamata a fara ba ilimi duk wani wanda yake kana so ka aure da shi wani Allah namiji ne ko mace shekara ɗaya shekara biyu kafin nan ka shigar da su irin wannan kwata-kwatan ka shigar da su kuma kai kokarin hada su da waɗansu waɗanda suke su da fahimta sosai suna da wayewa akan nauyin da ke tattare a musulunci na hidiman aure su kasance suna cuɗanya da su suna zama kusa da su su rika fahimtar wasu abubuwa daban-daban kuma kamar yadda muka bayani da ni da ita malama Maryam yana da muhimmanci a zurfafa bincike sosai a gani al'adar mu da tarbiyyar mu da halayyar mu sun yi daidai idan ba su yi ba a san kokarin abin da za a yi a cikin yiki din wanda yake zamantakewa za ta iya zuwa daidai da fahimta da sauransu kuma a bincike su kansu musamman maza halayyar da yake nuna da sauransu yana shirye ya iya aiwatar da irin wannan tsarin rayuwa in ta zo gidan shi ko ko yana jigi bagiro ne kawai yana yin abubuwa ne wanda yake dan kawai ya samu yin nasara a kan amince ce kan cewa dan sai shi wanda yake wanda maganan abin da shi bari da ya faɗa wallahi na yi murna sosai kuma yadda nake Allah ya ba shi lada Allah ya mashi albarka muna buƙatar maza da yawa su yi irin wannan magana don mata suna magana da juna suna gyara juna kafin su yi aure even though akwai kuskure da yawa but ba mu jin maza suna irin wannan magana Allah ya ba ka lada abin da ni nake shi ne ina counseling mutane cikin aure da ina ba da shawaran da wanda yake son ya yi aure ya sani kafin ya shiga auren nan zai kaya su sanin duk abin da ya kamata su sani daga abin da Allah ke buƙata daga gurin mu kafin mu shiga aure da abin da za mu yi mu yi bincike ne matan mu take so daga gurin mu ne miji mu ke so daga gurin mu a cikin aure da zai kawo zaman lafiya yadda nake shekara shida da ni da mai gidana wallahi ba kyau amma kuma mun shirya da juna tun kafin mu aure yace Maryam ba za mu samu yara ba sai mun gama shirya mun san juna mun zauna lafiya sai mu kawo yaro don me dan ba mu san su ga abin da bai kamata ba shawara na iyaye su yi kokarin su taimaki yaran su da wadin su tabbata sun ne ni wanda auren su na yi yadda ya kamata suna tafiya yadda ya kamata su ce wane da Allah ba su shawara because su karan kansu wasu ba zaman lafiya suke a gidansu ba to me za su koya ma yaran su
gurguje maganan karshe shawara
shawara na karshe kuma shawara da ta fi muhimmanci wato sadarwa tsakanin ma'aurata shine mafi muhimmanci alƙali wanda yake zai rika tsince matsala duk a lokacin da abu ya taso ku rika sadarwa tsakanin ku kar ku yarda wani na waje ya zama shine zai rika sadarwa ko kuma zai rika tsincewa amma sadarwar ta zama hakari da Allah da ga zuciya an riga an fito a fito a fada gaskiya kuma in an yafe ya zama yafewa na har abada ba a yafe a rika kuma za ku zo magana akai akai ana lokaci kaza kin yi kaza lokaci kaza ta yi kaza wannan duk bai kamata ba a rika samu ana fahimtar juna a duk lokacin da abu ya taho kar ka dau mataki sai ka tinkita sai kuma ya take dauki zargi ta tinkita kuma duk matakin da ya kamata a rika hada kai a rika daukar juna a matsayin kawaye kuma amintattu kuma ɗan uwa kuma abokai ki zama babu wata a duniyar nan mafi kusa da ke kamar shi shi kuma ya zama ba wani a duniyar nan mafi kusa da shi kamar ta wajen yin shawara wajen tsare-tsaren abubuwan da za a yi wajen tattalin arziki wajen bayyana samu da bayyana rashi da kuma wajen bayyana farin ciki da bayyana bacin rai to idan aka fito zuciya ta zama daya ta dinki ta zama daya ana musayar bayanai ana kuma cuɗanya juna a kodayaushe ana tuntuba ana yin komai tare kamar yadda ta bada misali da yanke da gidanka biznillah nasara da alheri shine zai biyo tattare da zaman ku kuma daga ƙarshe albarka ita za ta biyo albarka ta haihuwa albarka ta kwanciyar hankali albarka ta zaman lafiya to ina fatan haka ina fatan kuma mu samu da yawa waɗanda suke irin wannan baiwar Allah
abin da ya sauka kenan a yau idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu waiwayi waɗansu daga cikin batutuwa da wannan shirin ya haska fitila a wannan shekara mai karewa muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara kogo faskari da malama Maryam Lemo da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'uf da ta tattauna da su yanzu a madadin su duka da kuma Jinbi Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muka gabatar a wannan shekara a shafin mu na internet idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
ai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su miki ashe mu maza bayin miki ashe mu maza bayin miki